Yes, I in Zanzuan she's I protest government yet to Ahana. For what reason? Me I'm disappointed. Kuma ni in aganina ni zanyi. Duk abin da zai faru ya faru. Manyan mutanen nan, yaran su suna cikin gida. Ba wanda ake zo ana rufe din su. Ga mutane talakawa nan kan titi. Ba su da kuɗin da za su yi wannan. Azo a rufe din su haka za a kalisi da takeici haka za su zo su mutu.
Muna da right in fitowa mu protest akan duk abin da ba a gamsu da shi ba kuma akan wannan abu da ke faruwa a cikin al'umma. To wannan damar mu ce right din mu ne kuma dole mu fito.
Wasu daga cikin yara ɗalibai kenan da kuma iyayensu mata da suka so su yi tattakin da sanyin safiyar yau Talata. Dukuwa da yanayin ruwan sama da aka tashi da shi a birnin Kano da kewaye, amma jami'an 'yan sanda suka hana su. Dumbin mata ne dai suka fito domin yin tattakin daga Lugar Road zuwa gidan gwamnati zuwa majalisar dokoki Kana zuwa fadar mai martaba sarkin Kano. Kungiyar tsafin ɗaliban kwalejin mata ta St. Louis da ke nan Kano ce ta shirya tattakin. Hajiya Aisha Dankani ita ce shugabar kungiyar.
Mun fito ne saboda abubuwan da suka dame mu da annobar fade da ya zamana ya zama ruwan dare a cikin birnin Kano. Kuma duk al'umma da ta zauna ta zuba ido na cewa duk abin da ya faru babu ruwanta to ba za ta samu gyara da nasara a abubuwanta. Kuma iyaye su sa ido akan ƴaƴansu kuma su mu dogara da Allah.
Masu yunkurin wannan tattaki dai da bai samu nasara ba sun bayyana takaici game da mamakin matakin gwamnatin Kano na haramta musu wannan al'amari.
Wannan abun ba wai na mace guda ɗaya, duk wata mace da ta tashi a Kano wannan fa abin ya shafe ta. ƴaƴanmu an hana su rayuwa. Tafiya muka ce za mu yi domin kira ga wannan abin da musamman mu mata iyaye da abin ya dame mu. Kuma mun san irin taimako da kuma irin abubuwan da muke gani da irin abubuwan da ake kawo mana wannan abin. Zan iya ce maka kamar mu mun fi gwamnati ma sanin abubuwan da suka faruwa a kan fyaɗe.
Sai dai daraktan labaru na gwamnan Kano Salihu Tanko ya kasaina cewa
dalilai na tsaro da kasan yanayin da ake ciki musamman yan kwanakin nan aka ga cewa wannan ba shi ne hanya mafi ala ba. Abin da nake ba su shawara shi ne su zauna da su a jiran shawarwarinsu da gudunmawar da suke da shi don magance ta damuwa.
Masana kiwon lafiya dai na ci gaba da bayyana barazanar da ayyukan fyaɗe ke yi wa al'umma musamman masu tasowa a daidai lokacin da alƙalamin yaran da wannan ta'ada ke shafa suke ƙaruwa. Da ta Safiya Alhakim Dutse da ke cikin waɗanda suka so yin wannan tattaki ta yi ƙarin haske.
Abinda ya kama tun daga 2016 January zuwa May, from abinda muka tara da 'yan asibitocin da muka bi muka ɗan yi ƙididdiga, an sami cases sama da 700 daga asibiti biyu, sama da cases 700. So ai kaga akwai babban matsala a haka. Baka so 47 yara ne of 0 to 10 years old. To kaga ya kamata a faɗakar mutane su san wannan al'amari ya wuce duk inda ake tsammani.
Hakan dai na nuna akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su haɗa hannu wuri guda domin magance wannan matsala da take shafar kowa da kowa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.